Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilo har 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri. Muke farin cikin jin ragamar shirin namu na yau 17 ga watan Oktoba, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin yaki da talauci a duniya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Kungiyar Amnesty International da gwamnatin Amurka sun nuna damuwansu bisa yanda 'yan Boko Haram suka kashe ma'aikaciyar agajin nan Hawa Liban. Sannan sakataren harkokin waje Amurka Mike Pompeo ya gana da shugaban Saudi Arabia Yarima Muhammad bin Salman a jiya Talata akan bacewar ɗan jaridan Saudiya. Fadar White House kuma ta sanar da shirin yin wata tattaunawar kasuwanci ta daban da Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai da kuma Japan.
Kanin labarai kenan. A watan Yuni, wani rahoto da aka buga ya nuna cewa Najeriya ta shige kasar Indiya a yawan al'umma da ke zaune cikin talauci. To ko menene ya janyo haka kasar da take tashin arzikin mai?
Don in ka diba 'yan shekarun nan da irin halin matsin rayuwa da talaka suke ciki, arziki yakan yi tsaro a ƙasa. Amma in ya kasance cewa bai watsu a cikin ƙasa cikin al'umma ba, to akwai matsala ƙwarai da gaske.
To za mu leƙa Najeriya da Nijar domin jin abin da masana ke cewa dangane da wannan lamarin a ƙasashen, sai kuma shirin demokuraɗiyya wanda a yau zai yi dubi kan abin da ke hana mata tasiri a siyasar Najeriya. Amma duka sai bayan kun sha labarai.
Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Kungiyar Amnesty International da gwamnatin Amurka sun nuna damuwansu bisa yanda 'yan Boko Haram suka kashe ma'aikaciyar agajin nan Hawa Liman da ke aiki da kungiyar Red Cross da yake bai da martani bisa ga wannan kisan. Daraktan kungiyar Amnesty a Najeriya Osai Jigbo ya bayyana kisa a matsayin laifin yaki, kuma ya ce tilas ne a ɗau mataki a kai. Ya kuma ce tilas ne a haɗa hannu wajen kare ma'aikatan agaji da ke taimaka ma waɗanda suke da matuƙar buƙatar taimako. Ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kaina da ƙarin bayani.
Amnesty International ta ce dole ne Boko Haram su sako ɗaya ma'aikaciyar jin ƙai, wato Alice Loksha, da ta rage a hannunsu. Sannan dole ne mahukuntan Najeriya su ƙara ƙami wajen kubutar da ɗaruruwan fararen hula da Boko Haram ɗin ke ci gaba da garkuwa da su, ciki har da Leah Sharibu, yarinya 'yar shekaru 15 da ke cikin ɗaliban dabci da aka sace. Daga ƙarshe Amnesty International ta ce lalle duk waɗanda suka taka rawa wajen aikata laifukan yaƙi da ma na danna haƙƙin bil'adama a Najeriya, dole ne a gurfanar da su gaban shari'a. Ofishin Jakadancin Amurka da ke Najeriya shi ma ya miƙa saƙon jaje da ta'aziyya ga iyalan marigayiya Hawa Liman da ma ƙungiyar Red Cross. Amurka ta ce za ta ci gaba da aiki tare da ƙawayenta irin Najeriya wurin taimakawa a murƙushe 'yan Boko Haram.
Sakataren harkokin Amurka Mike Pompeo ya gana da shugaban Saudi Arabia Yarima Muhammad bin Salman a jiya Talata akan bacewar ɗan jaridan Saudiyyar nan, wanda aka masa gani na ƙarshe yana shiga ofishin jakadancin Saudiyya a Istanbul a ƙasar Turkiyya makonni biyu da suka shuɗe, amma kuma babu wani bayani akan inda Kamal Khashoggi yake. Yayin da Pompeo yake can birnin Riyadh, shugaba Donald Trump ya aike da saƙon Twitter yana mai cewa ya zata da Yariman, kuma shugaban na kasar ya hakikance cewa ba shi da masaniya akan abin da ya faru a ofishin jakadancin kasar a Turkiyya. Trump ya ce shugaban na Saudiya ya tabbatar masa cewa ya riga ya kafa bincike, kuma zai gaggauta faɗaɗawa domin samun cikakken bincike akan wannan batu. Ya kuma ce za a fara samun bayanai nan ba daɗewa ba. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta faɗa cewa babban ɗan diflomasiyyar Amurka ya faɗa wa Saudiya gaskiya cewa neman sanin abin da ya faru da Jamal Khashoggi shine babban dalilin da yasa Trump ya tura shi a Saudiya, don saboda ya ɗauki wannan batu da muhimmanci. Fadar White House ta sanar da shirin wata tattaunawar kasuwanci ta daban da Burtaniya da kuma kungiyar tarayyar Turai da kasar Japan. wakilin Amurka akan harkokin kasuwanci Robert Lighthizer ya faɗa a jiya Talata cewa sun himmantu su kammala tattaunawa akan lokaci domin samun ƙwararren sakamako ga manoma da makiyaya da kuma 'yan kasuwar Amurka. Ya ƙara da cewa White House tana son ta magance shingayen cinikayya na masu haraji da marasa harajin domin samun kasuwanci ta adalci ga kowane bangare. Kamar yadda doka ta gindaya, Lighthizer ya aike da wasiku daban-daban guda uku ga majalisun Amurka, yana sanar da su a niyyar fadar White House akan buɗe sabon tattaunawar ciniki da waɗannan ƙasashen. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta kakabawa wata cibiyar kasuwanci ta kunkume a jiya Talata wacce take zargin ta da taimakawa da karu da ba sojoji ba, wanda ake zargin su da daukar kananan yara suna ba su horon soja suna yaki tare da rundunar tsaron gwamnatin Iran. Wannan cibiya tana da sama da kasuwanci 20 a cikin ta, wanda aka fi sanin ta da suna Basage Cooperative Foundation. Ta kirkiri kamfanoni kuma ta boye sunayen masu kamfanonin da masu sarrafa kamfanonin na biliyoyin dala. Sunan suna kuma hada-hada na motoci a Iran da haƙar ma'adinai da ƙarafe da kuma masana'antun bankuna, inji sakataren Bital Malin Amurka Steven Munchin. Waɗannan takunkuman da suna cikin matakan da Amurka ke ci gaba da ɗauka akan tattalin arzikin Iran domin hana ta ci gaba da yin amfani da ƙarfin soji da kuma take haƙoƙin bil'adama a yankin Gabas ta Tsakiya. Takunkuman sun hana Amurkawa yin kasuwanci da wannan cibiya da ƙawayenta, kuma takunkuman sun ɗora hannu akan ƙadarori da cibiyar take da su a cikin nan Amurka. Wani babban jami'in diplomasiyyar China a Pakistan ya yi amfani da shafinsa na sada zumunta ya yi fatali da abin da ya kira zargi mara tushe da kasashen yammacin duniya suke yi wa China, cewa tana cin zarafin bala'adama da yawa akan iyakarta da makwabciyarta Xinjiang da ke yankin arewa maso yammacin kasar. Amurka da wasu masu fafutukan kare 'yancin bala'adama sun ɗora laifi a kan China game da tafiyar da wani katafarin kurkuku wanda ta cike shi da 'yan ƙabilan Ugur da Musulmi, kuma ana tilasta musu su fita daga addininsu. A wani jerin sakonnin Twitter a cikin 'yan kwanakin nan, matabakin jakadar China a Istanbul da ake kira Li Jianzhao ya kwatanta wannan zargi marasa asali. Maimakon haka ya ce gwamnatin China tana kare 'yan ƙasarta da 'yancinsu da samun walwalayyen addini ga kowane mutum da ke cikin China da ƙabila, ta yadda za su yi bautansu ba tare da wani tsangwama ba kamar yadda dokokin ƙasar suka gindaya.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto labarai. An yi kiyasin cewa miliyoyin mutane ke fama da talauci a duniya, matsalar da ake dangantawa da rashin kudade a hannun jama'a sakamakon rashin aikin yi ko kuma sana'o'in dogaro ga kai. Dalilin kenan da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe ranar 17 ga watan Oktoba da nufin faɗakar da al'umma da kuma fargar da gwamnatoci. Wakilinmu Murtala Faruk Sanyina ya yi nazarin lamarin a Najeriya, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Duk da yake Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake lissafawa da haɓakar tattalin arziki, to amma kuma ƙasar tana cikin jerin ƙasashe mafi tsananin talauci a duniya. Wani rahoton ƙungiyar bincike da ƙididdiga akan matakin talauci a duniya ya nuna cewa Najeriya a yanzu ta kasance babbar cibiyar fatara da matsanancin talauci a duniya, mukamin da ta ture ƙasar Indiya ta ɗare a kai. Rahoton ya bayyana cewa kimanin adadin 'yan Najeriya miliyan 87 da ke wakiltar kusan kashi 50% na yawan jama'ar ƙasar suna rayuwa ne a cikin matsanancin talauci, musamman ma a yankunan karkara. Bashir Muhammad Acheda malami ne a sashen nazarin tsimi da tattalin arziki na Jami'ar Usman Dan Fodiyo ta Sokoto.
Wannan rahoton gaskiya yana kan hanya, don in ka diba 'yan shekarun nan da irin halin matsin rayuwa da talaka suke ciki da kuma tauye arziki da kuma rashin abinci da wasu hasari da aka samu saboda rashin tsaro. In ka lura cewa arziki yakan yi karuwa a ƙasa, amma in ya kasance cewa bai watsu a cikin ƙasa cikin al'umma ba, to akwai matsala kwarai da gaske. ya kamata arziki kamar a ce a gida ne in akwai arziki shigo ga mai gida to in ya sa abin su cikin aljihu account da aje ne ba mutanen gida ba lalle mai gidan ya samu kuɗi amma al'ummar gidan ba za su wadata ba so haka shi ma arzikin ƙasa yake ya kamata a ce in arzikin ya samu ga wasu ya kamata a ce arzikin ya watsu a cikin ƙasa kuma ya kai ga al'umma
a baya-bayan nan ma kididdiga ta nuna cewa jihohin arewacin Najeriya su ne suka fi yawan matalauta a duniya da adadin su ya kai kashi 85 bisa 100 na adadin jama'ar yankin wani mai sharhi akan lamurin yau da kullum barista Mu'azu Liman Yabo yayi bayanin musabbabin wannan yanayi
ba dalilin da ke kawo madan adan talauci fiye da kowane dalili kamar rashin bashi ilimi ba za a samu bunƙasa arziki ba face an samu al'umma wadda adda ilimi shine ke sa al'ummar da ke da ilimi zaka ga tana da wayar yaudara amma tana da saukin shugabanci da zaran ka ilmantar da mutane basirar su da hikimar su za ta bayyana wadda za ta bunƙasa tattalin arziki ta hidda su daga talauci ko irin rayuwar da ake bada kididdiga ta yanzu
to sai dai wannan yanayin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatoci a Najeriya suke da awar fitowa da tsare-tsare masu manufar yaki da fatara da samar da ayyukan yi waɗanda manazarcin lamuran siyasa da tattalin arziki Dr. Mansur Isa Buhari yake ganin cewa ba su yi wani tasiri ba
to akwai siyasa ciki wasu gwamnoni dan ba su shiri da gwamnatin tarayya ko ta kawo shirye-shirye abin da ake cewa social intervention programs na rage mu mutane talauci saboda ba su koyon ban gwamnati tarayya siyasa kila ba jami'ai su da ba za su karbi shirarukan su ba shi su ga talakawa ba wasu kuma suna sa rashin gaskiya ciki za su an shi shirarukan maimakon a kai su ga talakawan sai su bi da yan uwan su da yan uwan yan uwan abokan siyasa su su ba su wayanda dama suna da wadata kuma a ƙara ba su irin wayannan damar
wannan sabon matsayi na talauci a Najeriya ya saka shakku da tababar samun nasarar muradun wanzar da ci gaba na majalisar ɗinkin duniya na kai ƙarshen matsanancin talauci ya zuwa shekara ta 2030 a daidai lokacin da kuma ake fargaban lamarin zai fi kamari ya zuwa shekara ta 2050 sa'ad da ake hasashen samun karuwar yawan jama'a a ƙasar Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida na Sanyin na a cikin hirarsa da wakilin Musulun Muminu Barma Dr. Soli Abdullahi masanin tattalin arziki a jamhuriyar Niger ya goyi bayan cewa rashin ilimi na ɗaya daga cikin sanadin talauci a ƙasashe masu tasowa.
Yanda ake iya kwatanta talauci a ƙasashenmu masu tasowa da ƙasashen duniya ma ta hanyar mutane waɗanda ba su da aiki kuma zamanto sun yi karatu ne mai zirhi sun samu jarabawa ba su samu aiki ba ko kuma a ce waɗanda suke ba su taɓa nakwal ba amma kuma ga su nan kara zube suna zaman banza da sun ƙare aikin gona in gona kai gari su suke nan ba su da wani aiki cikin shekara ba su da wata uku na aikacewa. To kuma munguna cikin ƙasashen na Afirka ka gani ai ana iya samun wannan kwatance ta irin yanayin da muke gani yau na matasa waɗanda ake ce ma ƴan bakin habiri wanda suke shiga cikin jiragen ruwa suna kan su cimma burinsu na zuwa ƙasashen Turai ko ƙasashen Amurka da sauransu.
Ko da yake talauci wani abu ne da a can baya ake dangantawa da harkokin tattalin arziki, Majalisar Ɗinkin Duniya na ganin girman wannan matsala ya fice inda ake zato, lura da yadda rashin mutunta 'yancin ɗan adam ke ƙarawa jama'a raɗaɗin wannan al'amari. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Alkasam Abdulrahman na mai irin wannan ra'ayi.
Misali, ka a tauye wani bangaren al'umma a ce baya da izinin ko yayi sana'a ko wasu ayyuka, wani abu ne wanda yana taimakawa irin haka nan. Ka iya kasance a ce a hana mace ta mallaki gona tunda ita ma al'adam ce tana iya ta mallaki gona ana iya aino ma da sauransu yana iya taimakawa cikin zamantakewa yana iya taimakawa wajen magana iyalinta.
Jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da ake sakawa a jerin kasashe masu fama da talauci duk ko da cewa Allah ya azurta ta da albarkatun karkashin kasa. Sauraka masana ke gargadi akan wasu muhimman ababen da aka yi imani suna yanke talauci.
Ba ni tsammanin cewa ko bangaren man fetur kinnan da yake kasa ga dala 30 ganga ko bangaren uranium da kaso shi ta hwadi ba ni tsammanin wani abu ne wanda Nijar tana iya dogaro da su yau ta kore ma bakin ta kuda. Abin da ya kamata ta dogara da shi ko jiya ko yau ko gobe shine bangaren noma, shine bangaren kiwo da sarrafe-sarrafe irin na ciku na nono da nama da fata, wasu abubuwa ne wanda muna da kwarewa a kansu. To kaga dole sai an tallafa ma wannan bangarori tunda bangarori ne ni a nau gani wanda suke na zahiri
hukumomin jamhuriyar Niger wadanda tunda jimawa suka hango bukatar bullo da matakan cike gibin da karancin amfanin gona ke haifarwa a ƙarshen damana sun yi tanade-tanade da dama don bunƙasa ayyukan noman rani wanne ta wani bangare yake matsayin babban makamin yaki da talauci Malam Musa Ahmadu shine daraktan ma'aikatar rayuwar karkara mai alhakin bunƙasa gandari da noman rani.
Cimaka da aka yi ga noman rani ita ke samu a samu kuɗi. Kamar wani shinkawa da aka yi, kamar wani albasa, wani pomme de terre. Ana yin su da a ci kuma da a samu a saida. Kinan ka azamna a ce banda aikin zani ya kamata a ce cike kara cikin watan 12 kodon lokaci ma'aikacin da abin da yayi yake Allah ya taimake mu da ruwa sosai kasa muna da wurin noma rani babun kasa
wasu alƙaliman da kungiyoyin kasa da kasa suka bayar ranuni da cewa daga cikin mutane hudu da ke fama da talauci a Niger uku duka mata ne galibin su mazauna karkara matsalar da masanin tattalin arziki Dr. Sole Abdullahi ke ganin za a iya warwarewa ta hanyar wani tsarin samar da aikin yi
kado an tsira yin kiwo wa'ansu suna iya yin wato kayan gargajiya kamar irin kici turaren da nake gani don abu da yawa wanda in aka yi nagari akwai abu da yawa yanzu wata tawasa ana iya sarrafa su a jala su to wa'annan mata sai wannan hanya ce kuma ta a tsaya cikin kungiyoyi
a karkashin taken ranar yaki da talauci ta bana majalisar dinkin duniya ta yi kiran jama'a su hada kai da mutanen da aka gwada wariya domin girka sabuwar duniyar da za a mutunta yanci da mutuncin dan adam a duk inda yake a duniya abinda ke fayyace sabbin kamannin da talauci ke bijirowa gwamnatoci da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama Sulai Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
in talaka ka bar kuka a kuri'ar kaincinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka
ka bar kuka na'ura nake yi zamanin device inda muke yi zango zai nuna mana akwai yana da application da yake ranking din su daga wanda yake ba bidiyo ya fita talauci muna gani a jikin na'uran to da wannan muke amfani
yaya na'urar ta kuke aiki
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hatsi domin jin hirar wakili Madina Dauda da mai ba shugaba Muhammadu Buhari shawara kan harkokin tallafi Hajiya Maryam West wadda ta bayyana yadda gwamnatin Buhari ta yaki talauci a cikin shekaru uku da take karagar mulki inda kawo yanzu gwamnati ta kashe sama da naira biliyan kusan 20 sai ku kasance tare da mu yanzu dai ga Madina Dauda da shirin demokradiya a yau
Demokradiya a yau A cikin shirin namu na yau za mu dora ne akan zabukan fidda gwani da aka yi a Najeriya Zabukan fidda gwani da suka gudana a jam'iyyu 91 inda wasu suka fidda ƴan takarar su kai tsaye wasu kuma aka bige da shiga kotu domin warware takaddama jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ba a batta a baya ba a wajen fuskantar waɗannan rigingimu domin kuwa kusan a dukkan jihohi da APC ke mulki an samu rahotanni da suka nuna rashin daidaito a cikin zabukan fidda gwanin waɗannan korafe-korafe sun iso babban headquarter jam'iyyar inda bayanai da dama suka nuna haka
sunana Abubakar Sadiq Ajiya ni ne zonal secretary na North East jam'iyyar APC mu kuma zababbu ne wakile ne na jam'iyya idan da akwai matsaloli an yi kokari a dinki gagara to sai mu bi tsari kamar yadda kundin tsarin jam'iyya ya tanada akwai badakala da ta faru a wannan zaben tantancewa akwai zababbu wanda suka ci primaries an yi clearing nasu an sa hannu da sa hannun shi shugaban jam'iyya na kasa baki da kuma duka da typewriter akai ana zargi an yi caccanje sunaye akwai rudani wanda yake jawo da kuma rashin mu'amala rashin jituwa wanda kuma yana iya farka kayukan mutane da kuma ita jam'iyyar kanta to in ba mun taka birki ba to wannan zai iya yanzu ya kawo rudani ga jam'iyyar da sauransu
to sai dai abin da ya dauki hankali shine a daidai lokacin da aka ayyana shugaba Buhari a matsayin dan takarar jam'iyyar APC sai uwar gidarsa Aisha ta bayyana damuwarta a shafin ta na sada zumuntan Instagram inda ta kushe zabukan fidda gwanin da aka yi a fadin kasar musamman ma kudaden form da ƴan takara suka biya wajen nuna sha'awar tsayawa zabe mata sun nuna goyon baya ga korafin uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari.
Akwai Honorable Esther Tawasimi sai Sayyida Aisha Alfulati wacce aka fi sani da Sayyida Alaika da kuma Hajiya Hadiza Sanda Umar. To da su zamu tattauna irin matsalolin da mata ke fuskanta a bangaren siyasa a wannan kasa ta mu Najeriya. Zan fara da Esther Tawasimi. Waya kika ga siyasa da mata ke yi a Najeriya yanzu?
Abin dai bai mana kyau ba. Saboda a 2015 dama an ce a ba ma mata wuri su yi zaɓe ku su fito siyasa da kyau, amma aka zo wannan ƙarin mata sun fito ba wai party ɗaya ba, kowane party
a wato dukkan jam'iyyun nan 91 na Najeriya
mata sun fito da yawa sun siya form, amma daga farko wurin siyan form dama an ce a ba ma mata kyauta amma mata na biya. In aka zo wurin zaɓe ba a ba ma mata izinin da za su nuna yancinsu ko mutane a yi musu zaɓe. Saboda haka abubuwan nan suna kawo mana cikas da ma in ba mu samu mun hada kai yanzu ba zai zawo mana da matsala nan gaba.
Burin da gare ki Sayyida, ya kika kalli wannan al'amari?
Mu mata kowa ya riga ya sani mata suna da gudunmawar da za su bayar a Najeriya. Saboda haka nan mu mata muna nan muna bi ƙauyuka da birni muna wayarwa da mata kai muna nuna musu cewa suna da fa'inci. Akalla ba aksara fa yanzu mata mun tabbatar da cewa mata suna da katin zabe miliyan 5 kuma muna nan muna bin mata muna cewa in dai ba za mu ma amana abinda muke so ba to kuma za mu ga ya mata to kar su kada zaben nan su zauna a gida zai fi musu.
Hadiza barin da gare ki, kin ji mata miliyan 5 anya ba sai kadan ba kuwa?
To Hajiya Badina, a lokacin da kika ji an ce mata miliyan 5 to ki tabbata ana maganan fiye da haka kenan. To a matsalan da yake faruwa a yanzu kan maganan siyasa a haƙƙin da aka danne ma mata, wanda ba sai na faɗa ba mutanen da suke siyasan sun san an danne musu haƙƙinsu. Mata da yawa sun fito suna so su nuna bajintansu da ƙwazansu, su taimaka ma ƙasarmu, su taimaka ma ƴaƴanmu, su taimaka ma wato yaranmu matasa. To saboda haka sai aka danne mata haƙƙinta. Da aka danne mata haƙƙin da aka ce ba za ta fito gashi tana da abin da za ta iya bayarwa, gudunmawa da za ta iya tallafa ma al'umma, sai aka hana ta. To ta ya za ta yi? Sai ana kashe wato iliminta, ana kashe mata ƙwazanta. Wannan daman da aka ba mu fada aka fada a bayan saboda fada a samu matsala za su fito. To sai yasa muke fatan shugabanninmu, iyayenmu, mazajenmu su yi dan dakata mana su ba mu space din mu ba yawa fa a cikin abin da aka ba.
Ai sabarin da gare ki, kin fito takara wannan karan?
A'a.
To da kika taba fitowa menene kika fuskanta?
Da yawa. Abu na farkon da na fuskanta shine da na je na siya form, na dai siya form a dokoki ya kamata a ce delegates su siya form da kansu, amma kamun maka hankara masu kudin kamun masu contesting maza sun je sun siya form duka. Da aka zo lokacin da za a yi zabe na delegates, ko delegates ya babu saboda me mazan sun kwashi delegates sun je sun kulle su a wuri ɗaya ana ta ba su abinci da kuɗi. Kai kuma da kake contestant ba za ka samu ko ganin delegate kai campaign ba balle su zaɓe ka. Aka zo ranar primaries an riga an saye su. Kin ga na farko kenan problem ɗin da muke fisi. A zo ranar primaries sai delegate ne. Delegate kuma sun san gaskiya amma saboda sun karɓi kuɗi a wurin maza. Kin ga ke na mace baki da bakin cewa
wato baki ya ci dole ido ya ji kunya. Sayyida, ya kika ga wannan al'amari? Bayanin da Esther ta yi,
bayanin da Esther ta yi haka ne. Ai mata ne ma masu yin zabe, in aka duba, in ka duba wajen zabe sai ka ga mazan yan kadan ne, mata ne. Za a ce mata ku fito kanku da kwarkwata saboda an san sun fi yawa, amma kuma daga ƙarshe sai a zo a raba musu naira 500 a ba su omo. Abinda ake yi kenan da ƙarshe nan ba suka ci zabe ba za a sake ganin su ba, kuma sai wani abun kuma ya sake tashi. To wa'annan abubuwan ba za mu yadda da su ba, ba za mu yadda da irin wa'annan abubuwan. Muna nan mun tashi tsaye mu ma yanzu muna fadakar da mata, muna janyo hankalinsu akan wa'annan al'amura, kuma da addu'a insha Allah komai namu insha Allah muna ganin zai daidai.
Hadiza, ina ne kike ganin ake samun matsala da irin haka ke faruwa a ce mata suna delegates amma har su yadda ma a kebe su wani wuri a canza musu ra'ayi?
To a gaskiya wato duk matan da ta san haƙƙin ƴar uwarta ta san me yake cikin gidanta bai kamata ta bari a siye ta ba in kuwa har ta bari aka siye ta to ta san cewa kamar ta sayar da ƴancin ƴaƴanta ne dan ita mace ta samu dama ta samu mulki to tabbas fa shi yasa wasu suka ce wai da ta samu da gwamnati ta samu da first lady saboda ta san tabbas dungumar ta ne kowa zai samu to sai kuma aka samu wannan macin ta samu dama ita delegate ce kuma ta sai da kuriya ta to tabbas san ta tar da zuri'ar ta ne to abin da nake so in ja hankalin su wato wannan matsalan delegate nan gaba fa a kula fa maganan kudin delegate din da zamu fito zamu yi magana akai zamu yi kokari gwamnati ta sani cewa nan gaba ba ma sama wani delegate a je primary a dangwala ina jin nan gaba kan mutane za su fito dan wani ya je maganan delegate mai kudi ya karbe wanda bai da shi shi ga jama'ar sa sun zama abin tausayi wannan maganan delegate ya kamata hukuma wato na INEC ta sa idon ta a ciki ta fahimci cewa akwai zalunci a ciki
madalla menene masu fashin baki ke cewa a game da korafe-korafen ga ra'ayin Alhaji Abubakar Ali kwararre a fannin siyasa da zamantakewa
mata sun fi maza yawa a Najeriya abin nan fa na kuriya ne ba na karfi bane ba na doke-doke bane mata idan za su hada kansu cikin da suka gare mace ta yanki form to ba ruwan su da namijin da yake kusan da za su jefa mishi kuriya su taru su jefa wannan matan nan kuriya kuma tunda yake sun san mata ƴan uwansu ba su da kuɗi irin na maza so da cansu nemi kuɗi a hannunsu bai taso ba kowace mace da zuciya a zuciyarta za ta jefa ƴar uwarta mace kuriya a je ranar zaɓe ki je ki jefa mace kuriya mata za su ci zaɓe ba tare da wani dogon wahala ba amma nan mu waye gari ba so ɗaya ba ba so biyu ba mun gani in zan iya tuna miki Sarah Jibrin ta tsaya zaɓe na takara da ita da Goodluck da Atiku kuriya ɗaya ita kadai kawai ta jefa kanta mata nawa ne a wajen mata miliyoyi na a nan Eagle Square din mata nawa ne ita kadai matan da kansu ma su ma ba su yarda da kansu ba kuma ba su yarda cewa za su iya su yi mulkin kasar nan ba matsalan mata ne su da kansu kashi 75 a cikin kashi 100 su ma da kansu ba sa son juna su
war jam'iyyar APC ta amsa kira inda ta kafa kwamitin sauraron koke-koke a karkashin tsohon gwamnan jihar Edo Professor Osareme Osumbo a nan zan dasa aya a wannan shiri na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
to a gaida Madina har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 1:28 na safe kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Kungiyar Amnesty International da gwamnatin Amurka sun nuna damuwa bisa yanda ƴan Boko Haram suka kashe ma'aikaciyar nan na agaji Hawa Liman da ke aiki da kungiyar Red Cross da yake mai da martani bisa wannan kisan Director kungiyar Amnesty a Nigeria Osai Ojigbo ya bayyana kisan a matsayin laifin yaki yace tilas a dauki mataki akai ya kuma ce tilas ne a hada hannu wurin kare ma'aikatan agaji da ke taimaka ma waɗanda suke da matukar buƙatar taimako sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da shugaban Saudi Arabia Yarima Muhammad bin Salman a jiya talata akan bacewan dan jaridar Saudiya nan wanda aka masa gani na ƙarshe yana shiga ofishin jakadancin Saudi Arabia a Istanbul a kasar Turkiya makonni biyu da suka shuɗe amma kuma babu wani bayanai akan inda kashugi din yake
to a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za ku ji hirar wakilin mu Madina Dauda da mai ba shugaba Buhari shawara kan harkokin tallafi Hajiya Maryam Wai kan yadda gwamnatin Buhari ta yaki talauci a cikin shekaru uku da kari da take karagar mulki kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa har ma da kari a shafinmu na internet voahausa.com yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da injiniya mu Jim Cook da kuma Fili da har hada shirin alheri da muku fata alheri sai da hanfi idan Allah Ubangiji ya nuna mana
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.